sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo, muke farin ciki kasancewa da ku yau Alhamis 12 ga watan Nuwambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba makamin labarai.
Rotani daga Ghana na cewa tsohon shugaban kasar Jerry John Rawlings ya rasu a yau Alhamis bayan da ya fama da yar gajeruwar rashin lafiya. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. Wasu masu kare tsarin demokradiyya su 15 a majalisar dokokin yankin Hong Kong sun aje aikin su.
To kanan labaran duniyar kenan. A jamhuriyar Niger, wata sabuwar muhawara ta barke a game da makomar takarar jagorar yan adawar kasar, wato Hamma Amadu, bayan da shugaban kotun daukaka kara a birnin Yamai yayi watsi da wata bukatar da lauyoyinsa suka shigar da nufin nuna adawa da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2017. To a Najeriya kuwa, bayan da guda daga cikin mashahuran kamfanonin duniya da ke sarrafawa tare da sayar da magunguna, wato Pfizer, ya sanar da cewa ya cimma fiye da kashi 90 cikin 100 na rigakafin cutar coronavirus, inda masana kiwon lafiya na ci gaba da fashin baki akan wannan ikirari na kamfanin na Pfizer. Aisha Tusula kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma dai duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Rotani daga Ghana na cewa tsohon shugaban kasar Jerry John Rawlings ya rasu a yau Alhamis bayan da ya fama da yar gajeruwar rashin lafiya. Rawlings ya rasu yana da shekara 73 a asibitin horaswa na Kolebu da ke birnin Accra. Marigayin ya mulki kasar ta Ghana daga shekarar 1981 zuwa 2001. Idan aka biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba za a ji ƙarin bayani. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. A zamanin mulkin Barack Obama, Klain shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa. Shine kuma jami'in da Obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar Ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014. Klain ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa. Biden ya ci gaba da haduwa da masu bashi shawara kan harkokin karban mulki, waɗanda suka hada da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa, yayin da yake shirin karɓar ragaman mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun baɗi. A ranar 3, Biden ya ce zai nada mutane a wasu muhimman mukamai kafin zuwan bikin cika-ciki da za a yi a ranar 26 ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba Donald Trump bai amince ya sha kai a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba, ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankankan. Amurka ta ƙara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ranar Laraba. Alƙaluman da aka tattara ƙarƙashin shirin nan na COVID Tracking Project mai bin diddigin cutar sun nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba, wanda ya haura 136 da aka gani a ranar 3. Alƙaluman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti, adadin da shi ma ya ɗara 61,964 da aka gani a ranar 3. Sannan a ranar Laraba mutum 1,421 ne suka mutu, abin da ya ɗara adadin da ake gani na mutuwar mutum 1,000 a kowane mako. Waɗannan sabbin alƙaluma sun ƙara nutsar da Amurka a matsayinta na ƙasar da ta fi kowace yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar, inda adadin ya haura mutum 10,104 tun bayan ɓarkewar cutar, yayin da mutum sama da 241 suka mutu a cewar jami'ar Johns Hopkins. Masu kare tsarin demokradiyya a majalisar dokokin yankin Hong Kong sun yi ƙememe sun aiwatar da aniyarsu ta yin murabus daga mukamansu saboda an kori 4 daga cikin abokanan aikinsu. A ranar Laraba, 'yan majalisar dokoki 15 suka sha alwashin ajiye aikin nasu, sau'i bayan da gwamnati ta soke mukaman wasu abokan aikin su hudu wadanda suka hada da Alvin Yeon, Dennis Cook, Cook Kaki da kuma Kenneth Leon. Sallamar ƴan majalisar na zuwa ne sau'i bayan da wani kwamitin majalisar dokokin China ya yanke hukuncin cewa gwamnatin Hong Kong za ta iya korar duk wani dan majalisa da aka yi imanin cewa barazana ne ga tsaron ƙasa ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun yi Allah wade da wannan mataki na korar ƴan majalisar dokokin su hudu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniya. Yanzu bari mu fara da Jamhuriyar Niger. Wata sabuwar muhawara ta barki a game da makomar takarar jagoran ƴan adawar ƙasar Hamma Amadu bayan da shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin ya mai yayi watsi da wata bukata da lawyoyinsa suka shigar da nufin nuna adawa da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2017 a bisa zarginsa da hannu a barakalar nan ta safarar jirare. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da yadda aka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekara guda a yayin shari'ar da ta gudana a wani lokacin da yake hijira a ƙetare yasa jagoran ƴan adawa Hamma Amadu ta hanyar lauyoyinsa aikewa kotun ɗaukar ƙara wasiƙa wacce a cikinta ya nuna adawa da wannan mataki saboda a cewarsa abu ne da ya saba wa ƙa'idodin shari'a. A amsar da ya bayar game da wannan bukata, shugaban kotun Gayakwai Abdulrahman ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe game da wannan shari'a ta badakalar jarirai. Sai dai a taron manema labaran da ya kira wani lauyan dan takarar jam'iyyar ta Model Lumana Meter Dauda Samna na cewa da kotu suke ja ba da shugaban kotu ba.
Babu wata hujja da ni zane kai magana gidan alkali wurin abun kuta ta bani amsa. Presidentin kotu ne zai bani amsa ba ta yi wa wajen kotu na kai muka yi kara don muna jiran kotu ta kire mu kai mun shari'a wadda doka ta ce kun babu wanda isa ya kujauri da kin magana nan ba ta kotu sai rada kotu ta yi takarda take magana mu gaskiya ki ko ba gaskiya ki ba ran nan magana ba ta wajen kotu fiske a takaice ita opposition awan an yi ma shari'a ne kake ba kai rada ita ba ka mido shari'a wannan kuma kana da hujja fiske an yi condition kin da aka yi ma shari'a akan opposition kin.
Wannan sabuwar dambarwa ta taso ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa a game da aikin tantance takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben shugaban kasa na watan Disamba da ke tafe kuma ana ganin hukuncin da aka yanke wa Hamma Amadu a watan Oktoban 2017 wani abu ne da ka iya gogawa takardunsa bakin fenti wataƙila ma ya shafi matsayinsa na dan takara. Saboda haka lawyer Meter Dauda Samna ke kiran kotu ta yi wa jagora na ƴan adawa adalci.
Babu hujja a jodi a ranar yau a ce Hamma Amadu bai takara nan saboda shari'a. Bisa shari'an nan da aka yi ya ji bayar da ita guda bisa tunda kowa san bai a kasar da aka yi ta. Muna jiran da kotu karin miki yanda Fatima zai ta yi da kowa ƴan ƙasa ba su manci ba su tsaya su ga gaskiya.
A shekarar 2014 ne hukumomin Niger suka kaddamar da bincike bayan da wata jarida ta ruwaito labarin da ke cewa wasu manyan attajirai da 'yan siyasa da jami'an gwamnatin jamhuriyar Niger na da hannu a wata badakalar safarar jarirai cikinsu har da kakakin majalisar dokokin ƙasa na wancan lokaci Hamma Amadu. Zargin da ya ce ba shi da tushe ballantana makama asali ma makarkashiyar siyasa ce da aka kitsa takanas da nufin goga masa kashin kaji yayin da gwamnatin ta Niger ke cewa babu hannunta a wannan batu da take alakantawa da mashara'anta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wakilai a ƙasar Libya sun amince a gudanar da zaben ƴan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa cikin wata 18 masu zuwa. Wanda hakan wani mataki ne na kokarin kawo ƙarshen tashin hankula da rudani da ƙasar ta kwashe shekara 10 tana fuskanta. Muƙaddashi da wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar na Libya Stephanie Williams ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba. A dai wannan mako majalisar ta ɗinkin duniya ta haɗo kan wakilai 75 daga ƙasar ta Libya. Aka fara wata tattaunawar sulhu a ƙasar Tunisia. Wakilan har ila yau suna kokarin samar da wani tsari ne kan yadda za a kafa gwamnatin wucin gadi domin a shirya yadda za a yi zaben. Ƙasar ta Libya ta shiga rudanin siyasa ne tun daga shekarar 2011 a lokacin da aka kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi, lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu da ke ta kokarin rike madafun iko. inda aka samu wacce kasashen duniya suka amince da ita, wato Government of National Accord mai headquarter a Tripoli, da kuma Libyan National Army mai hadaka da shugaban dakarun gabashin kasar Khalifa Haftar. Shugaban AFRICOS Alassane Ouattara da abokin hamayyarsa Henry Konan-Bedie sun ce za su ci gaba da tattaunawa kan yadda za a maido da zaman lafiya bayan zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 31 ga watan Oktoba, wanda ya haifar da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Ouattara ya kwatanta zaman farko da suka yi a ranar Laraba da tsohon shugaban kasa kuma Madu Yan Adawa Bedie a matsayin wani abu da ya yi faruwa kan rikicin kasar, wanda kuma zai bude hanyar amintaka a tsakanin su. Bedie ya ce za su ci gaba da kiran juna cikin kwanaki da makonni masu zuwa domin a maido da kasar kamar yadda take a da. Sai dai bayan kammala wannan zama da aka yi a Abidjan, babban birnin kasar ta AFRICOS, bangarorin biyu da ke adawa da juna ba su bayyana cewa an cimma wata matsaya ba domin ci gaba da aiki tare.
Madalla, a Najeriya kuwa bayan da guda daga cikin mashahuran kamfanonin duniya da ke sarrafawa tare da sayar da magunguna, wato Pfizer, ya sanar da cewa ya cimma fiye da kashi 90 cikin 100 na rigakafin cutar coronavirus. Masana kiwon lafiya kuwa na ci gaba da fashin baki akan wannan ikirari na kamfanin na Pfizer. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kari dauke da rahoton.
Yanzu haka dai masu ilimin kimiyyar kiwon lafiyar bil'adama na maraba da wannan gagarumin ci gaba a fagen yaki da cutar corona, amma sun ce akwai sauran rina a kaba, kamar yadda Professor Isa Sadiq Abubakar, Daraktan Cibiyar Bincike akan Cutuka Masu Saurin Yaduwa a Tsakanin Al'umma ta Jami'ar Bayar Kano, ke fadi.
Shi magani ko rigakafi idan ka gano shi ko ka kirkiro shi yana daukan mataki daban-daban na gwaje-gwaje. Shi yasa ba karamin nasara ne aka samu ba fitowar wannan rigakafin tasu. To amma inda gizo yake saka shine cewa sun dan yi kaman riga malam masallaci wajen bayyana duniya wannan nasarar, domin akwai sauran abubuwa da ba a gama tantancewa ba. Na farko dai waɗannan irin mutanen da suka samu kariyar nan ba a gani ba a tsakanin waɗanda wato cuta take da tsanani wacce har ma za ta iya jawo kisa. To ba a tabbatar kenan wannan rigakafin zai iya hana cutar mai tsanani ba ko kuma wacce za ta iya kawo kisa. Haka kuma ba a tabbatar ba cewa irin waɗanda suke kamuwa da cutar, wanda amma sai an yi gwaji ne za a gani ko sun kamu ko ba su kamu ba, amma su ba sa nuna alamun cutar a jikinsu. To irin waɗannan ma ba a tabbatar ko wannan allurar rigakafi za ta yi tasiri a jikinsu ba. Hakanan kuma ba a tabbatar yanzu wannan rigakafi za ta ba da kariya na watanni ne ko na 'yan makonni ko kuma na shekaru ko kuma na dindindin ba. Haka zalika illa da za a iya samu daga cikin magani ko rigakafi, wannan ma ba a gama tantancewa ba. To duk waɗannan dole sai mun jira.
Haka zalika Professor Isa ya yi bayani akan waɗanda alhakin tabbatar da sahihancin maganin rigakafin ya rataya a wuyansu.
Duniyar kimiyya dole ne ta amince, sannan a yi bibiya a kai a ga cewa an samu nasara, sannan za a amince.
Ikirarin nasarar da kamfanin na Pfizer ke yi wajen gano allurar rigakafin cutar coronar na zuwa ne a daidai lokacin da cutar ta yi wa wasu kasashen Turai kome. Amma Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator kwamitin yaki da cutar corona a jihar Kano ya ce kwamitin su na bin sawun wasu daga cikin kasashen duniya da ke daukar matakan kare afkuwar koman cutar.
Matakan da muke dauka shine mun yi abin da ake kira intensifying surveillance, wato mun bibiya da duba ganin cewar mutane suna dauke da wannan cuta ko ba su da wannan cuta a manyan asibitoci na jihar Kano da kuma kananan asibitoci. Kuma har aikin ma yayi nisa, za mu samar da mutanen da za su dinga duk wanda ya zo da alama wacce take kama da cutar corona, za a ware shi, za a fadakar da shi, kuma za a yi masa gwaji take. Kasan an sami abin da ake kira RDT, wato abin gwajin nan take. So nan za a yi gwaji nan take a tabbatar cewa ba ita bace itace, idan itace a yi mutum abin da ya dace a yi masa.
Dr. Tijjani Hussaini kenan, coordinator kwamitin yaki da cutar corona a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin sauti. Yanzu kan ga Aisha Tsule da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tsule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah. Ku gode kullun ku ku jawa aga wata sanarwa.
A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Ghazali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunni na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga doctor.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai nemi musu wani abu ba, amma daga baya zai iya zai musu sufa. Misali akwai cututtuka wadda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan. Abubuwa ne kamar cututtuka, misali ciwon suga
tun yaro
na, tun ma jariri na ciki. Ciwon suga misali nake baki guda daya kenan. Akwai kuma wasu magunguna za su iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi. So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sai ana shan chloroquine, a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care, amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun da suna taba halittar su. To in kike dau wannan kin ga tun daga ciki kenan, wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zai tsallaka ya taba yaro. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles, ta yi kama da kanja ta mu amma manya ne suke yi. So tana iya tsallakawa
ko ba cikin pox,
ba cikin pox ba, ba cikin pox ba. Ita wannan rubella sunanta, dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa, so za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lero wajen haihuwar yaro, abu zai iya samunsa. Zai iya samunsa, misali idan ya daɗe da numfashi ba akwai abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin cikin iska a jininsa. So tana iya taɓa ƙwaƙwalwar shi to kuma har da tashin ji. So yana iya fitowa a haka. Saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Za ki ga yaro ba zai iya zama ba, ba zai iya komai ba cikin sai a cika. Yawwa. Lakan ta taɓa amma ta ƙwaƙwalwa. Saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba. Za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri, ba sa iya zama da wuri, ba sa iya cewa.
Idan aka samu
wani. Wannan ne
ke. Wancan numfashi ko idan aka samu wani aka haifi yara. Ana iya magance matsalar.
Yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri. Wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna ƙananu suke ba su magunguna. Akwai sashen su da na neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wa pediatric neurologist. Zaki ga ane musu gashi, ane musu waye, wanda iya wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar. Zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata.
Eh gaskiya yawanci by definition mu an da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non progressive brain hypoxic brain injury. Da kinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labu inda zai tsaya kenan. Wadda ya taɓa ƙwaƙwalwar kuma ba saboda rashin iska ne. Yawa ya tauye masa wasu abubuwa da ƙwaƙwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani, jaundice da take kama ƙananan yara, neonatal jaundice. Ita ma tana taɓa musu ji. Yaro za ka ga jaundice ya warke amma shi kenan, later on za ki ga baya ji sosai. Ga wanda suke kenan wajen wata ɗaya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda ƙwayan cututtuka ne kamar ƙyanda, kamar hangun, yawa sankarau duk wanda ya kama yaro yake zai iya taba jin sa saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi ne ba kamar masu cin da nake miki misali cindo tsarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki din ma suka iya samun ƙari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki tana da ƙaramin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su ga an yi musu wani abin da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an rage su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shi ne so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai bayan cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji.
Na yi ƙura ya balle ki kaucin duniya waɗanda ba su dare ko safiya irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya irin waɗanda sanyi ko kuma zara ba su hana musu aikin duniya irin waɗanda sun kasa ɗaukan ta da rayuwarsu babu batun ma lafiya irin waɗanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceta mara lafiya irin su ne ne ka gaisarwa a barci kan da mai yi wa taken lafiya
wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikin su guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa an ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu su akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaituwa
kunne ai shi dama aikin su biyu ne da jiri a balance ya sa ka daidaito a tsayuwar da kake raikuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fita ba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali su sai ya tara hankali zai ce ai shi ya da yana yin ciki su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma su san saboda haka aka gina su guda biyu sai shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa su yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara
jinin ruwa to rashin karfi dai a takaice
a rashin dai tsayuwa daidai ta bu daidai ta jikin ka kana tsaye sai ka ji hajijiya
eh hajijiya mutane za su dinga gani kamar
eh to ai shi ne wani yaro zaki kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido
yana gidge
ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shine zai dinga tunani za ta ga kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu
to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani
akwai wacce jijiyoyin cututtuka da kike gani akwai wanda muke magancewa inda tana da dama ba za a ce kaza ake yi misali shi wannan jirin tun da shi kunne dama an saba da shi da ruwa yanzu sai rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda ga wanda can abun na ciki ya baci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne wani
jijiya
a to ai kiran su jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunna can cikin dodon kunnan ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodo eh dodon kunnan ki san wanda Bahaushe yake fara shi ne abin da yake taba sunan sa timpanin membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon kunni sunan shi cochlea to shi muke zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na kura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyan wannan nan da yau tun dama ai take daukar kara kuma wannan irin ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murna ya murna idan karar ta je shi wannan abin shi zai dauke shi sakon sai kai maka kwalwa shi kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa taji daga waje ya kara masa ji
to anan zamu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji karshen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da Majidu Lagos Rashid da ta hada mana a cikin yace a cikin kasance cikin koshin lafiya
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarkin
madalla a gaida Aisha Sule yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email
ku za mu fara ne da sakon Dr. Engineer Megero makere kwanta gora wanda yake salam BOA Hausa rashin tsaro sai ƙara karuwa yake a jihar Niger a ce da daddare masu garkuwa da mutane sun karya ma wani dan sa kai makoci na kafa fatan Allah ya kawo mana dauki amin salam biyo ya Hausa muna taya sabon sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli muna karban sandar mulki bayan wanke shi da kotu tayi fatan Allah ya taya riko da karshe muke fatan sarkin zai amfani da wannan damar wajen hada kan al'ummar zazzau da ma Kaduna baki daya sai sakon Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria wacce tace salam biyo ya Hausa Allah ji kasuwan shugaban kasar Mali Amadu Tumani Ture ina kira ga sauran shugabannin da ke rike da madafin ikon kasashen su su dauki mutuwar Amadu Tumani Ture a matsayin wani babban gargadi a gare su sai kuma sakon Abubakar Kawo Girgir wanda ya ce salam biyo ya Hausa hakika amfani da kalaman batsa da wasu masu tallan magungunan gargajiya ke ko kadan bai dace ba kuma abu ne da dade yana ciwa mutane tuwa kware a arewacin Najeriya saboda haka muna goyon baya kama duk wasu masu yin kalaman batsa a tallan magungunan su assalamu alaikum biyo ya Hausa dan Allah ku bani dama a yau in kira ga waɗanda gwamnati ta dora ma alhakin raba tallafi ga ƴan Najeriya da su ji tsoron Allah wajen rubuta sunayen waɗanda za a ba tallafin domin yanzu haka masu uwa a gindin murhu ne kadai suke samun shiga cikin shirin domin wallahi wasu ma basu san ana yi ba musamman mutanen kauye waɗanda su suka fi kowa shiga matsala sako daga Lawisa Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina a ƙarshe sai sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce samar da rigakafin cutar corona wani abun farin ciki ne da tsallan murna ganin irin yadda cutar ta gigita al'ummar duniya baki daya da fatan Allah ya sa wannan rigakafi za a samar da ita a kowace ƙasa kamar yadda shugaba Buhari ya kira
yanzu dai ga Mahmud da labarai amma fa a takaice.
Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. A zamanin mulkin Barack Obama, Klain shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa. Shine kuma jami'in da Obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar Ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014. Klain ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa. Biden ya ci gaba da haduwa da masu ba shi shawara kan harkokin karban mulki waɗanda suka hada da ƙwararru dake da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa. Shi dai shugaba Donald Trump bai amince ya sha kai a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba. Ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankan.
To masu sauraro da haka muka kawo muku ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu da zaka a madadin shi Mahmud Lalo da ya tsaya da gabatarwa sai kuma Dan Brown da ya hada mana shirin ni Hadiza Kari ke cewa huta gajiya sai mun hadu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.